يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران، واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأبغان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar, amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. Wanda muke yin duba na tsanaki akan ayar Al-Qur'ani mai girma, tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar, wajen fassararta, abinda take karantarwa, bayanin sababin saukar ayar, yin cikakken bayani akan darussan da ke cikinta. Idan kuma akwai wata mu'jiza a cikin ayar, za mu yi bayanin ta cikin yardar Allah. Ku tabbatar kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM a kowace rana Asabar da misalin ƙarfe 9 da dare. Ku tabbatar kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da gidauniyar Darul Qur'an da ke unguwar Tirin Yola ta ɗauki nauyin kawo muku. A wannan makon muna ɗauke da bayani akan aya ta 105, 106 da 107 da aya ta 108 da kuma aya ta 109 da suke cikin Suratu Taha. Ayoyin da Allah yake mana bayanin yadda kafiran Makka suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wasu al'amuran. Muna kuma tare da manyan malumanmu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, Dr. Aminu Sa'ad na Allah Jalingu, Dr. Abubakar Balakibiya, Dr. Kabir Abubakar Asgar, Dr. Rabi Abdullahi Basawa. Ku biyo mu kafa da kafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin.
Anta allazi awaitani wa habautani wa hadaitani min hayratil khidlani wa zara'ta li bayna alqulubi mawaddatan wal 'afwa minka bi rahmatin wa hanani ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني.
ما شاء الله. Kamar kowane mako muna tare da Alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, inda zai karanta mana ayoyin namu na wannan makon. Alramma Hassan Zigila, idan ka shirya, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
الحمد لله a farkon shirin namu a wannan makon muna tare da Dr. Amin Sa'ad na Allah Jalungu wanda shine zai kawo mana fassarar ayoyin namu gare ka doctor
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan fili na ilimi cikin ilimi kamar yadda insha Allah zamu fassara wannan ayoyi na alqur'ani daga cikin suratul taha Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar ka game da duwatsu to kace da su ubangijinka zai sheke su shekewa mana zai nike su kilis fa yadharuha qa'an safsafa sannan ya barta wato ita ƙasa tana fili fetal la tara fiha 'iwajan wala amta ba za ka ga wani kwari ko tudu a kanta ba yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'at al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa arananda wato wannan rana da za su bi mai kira zuwa ga matattara ba mai kaucewa ko bauɗe masa kuma duk muryoyi sun yi ƙasa-ƙasa saboda girman Allah mai rahama sannan ba za ka ji komai ba sai sautin takalmi ko kuma sai rada yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla wannan rana ceto baya amfani sai ga wanda Allah mai rahama yayi wa izini kuma ya yarda da maganar sa wannan ayoyi idan muka duba ayoyi ne da Allah ya bude da suna tambayan ka yas'alunaka wa yas'alunaka ayoyi da yawa a cikin alqurani sun zo wa yas'alunaka ko yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manasi linnas yas'alunaka madha yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin yas'alunaka madha yunfiquna qul lil afw yas'alunaka madha yunfiquna qul lil afw yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa تزل النساء في المحيط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن ذي القرنين هكا عندك آيات القرآن تكذو ya musamman Allah subhanahu wa ta'ala yana sahabbai sukan tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu lokutan kuma ko yahudu ko kafirai kamar yadda yazo a yas'alunaka anir ruh Allah subhanahu wa ta'ala ya fari waɗannan ayoyin a wurin bada amsan yana cewa qul dukan su zaka samu qul 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 amma a wannan ayan da muke wa yas'alunaka anil jibal sai Allah ya ce fa qul ya kawo fa'un suna tambayan ka game da duwatsu to kace amma sauran qul 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 ne in ba guri ɗaya ba wanda Allah kwata kwata ma bai kawo qul din ba ne suratul nazi'at inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha shi babu qul amma duk sauran akwai qul qul sai kuma wannan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa qul wanda yasa fa'un wata ila hikiman da ke cikin wannan shine wadancan abubuwa ne na hukunci hukunce kai tsaye za su ji bayanin shi suna neman hukuncin su ji daga wurin Ubangiji kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake hukunci suke tambaya take kawai ga amsan ka ce kaza amma wannan da yake abu ne da bai faru ba ana sa ran faruwan shi suna tambayan ka game da tashin alkiyama game da duwatsu to ka ce da wanda ke nuna abu ne da zai faru amma bai faru suna tambayan ka game da duwatsu wayaye duwatsu suke kasancewa ne ranar alkiyama
kiyama idan alkiyama ta tsaya yaya za a yi da su me zai faru da su ina za su kasance ne Allah ce to kace da su yansifuha rabbi nasfa ubangijina na sheke su shekewa ma'ana yana wato nike su kilis zama kaman gari zama ba su da nauyi al'ihni almanfush haka nan Allah yace fa yadharuha qa'an safsafa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar su suna wato ita kasa din kenan ya barta ta zama tana fili farfajiya tana fili sarari tana kyalli ba wani abu da yake samanta babu itatuwa ba tsirrai ba komai kasa din ta zama label la tara fiha iwajan wala amta baka ganin wani kwari tudu ko gangare baka ganin wani kwari ko kuma tudu duk an yi label na duwatsu wanda aka cire duwatsun sun zama label kasa ne kawai a shimfide la tara fiha iwajan wala amta allati yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah ranan ne za su bi mai kira babu kauce mishi idan aka busa a kaho Israfilu ya kira kowa zai biyo shi ne zuwa gurin da za a ce matattara ba wanda zai kauce mishi dole ya bi sautin shi da wannan ranan Allah ya ce wa khasha'atil aswatu lirrahman duk sauti za su kusuna wa Ubangiji subhanahu wataala tsit kake ji fala tasma'u illa hamsa ba za ka ji ba sai sautin kafa ko sautin takalmi ko sai wani abu kamar rada ba mai magana yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qul a wannan ranan ba wanda ceto zai ma amfani sai wanda Ubangiji mai rahama ya mishi izini ceto Allah ne subhanahu wataala ke bada ceto kuma shi ke zaben wanda za a ce ta saboda haka Qur'ani ya kore ceto a wani wuri inda kafirai ba a ceton su wurin da ya tabbatar kuma yana nuna mu'minai ana ceton su kamar yadda ya tabbata akwai ceton da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi akwai ceton da mala'iku za su yi akwai ceton da wasu annabawa za su yi kamar na sirati da sauransu akwai ceton da yara za su yi ma iyayensu saboda haka kore wanda aka yi shine ceto irin na kafirai tabbatarwa da aka yi kuma ceto irin wanda zai faru ga annabawa da wasu daga cikin mu'minai
alhamdulillah daga bangaren Dr. Rabi'u Abdullahi Basawo kuwa ya kawo mana bayani akan darasan da zamu samu a cikin ayoyin namu
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala al mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka muna ma yan uwa ma saurare barka da zuwa a wannan shiri mai tarin albarka tare da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan mako muna cikin ku karkashin wasu ayoyi kamar guda 5 daga cikin suratu taha aya ta 106 har zuwa ta tun daga aya ta 105 har zuwa aya ta 109 don jin muhimman darussa da waɗannan ayoyi suke karantarwa waɗanda za su taimaka mana wajen kyautata alaƙar mu da Allah za su taimake mu wajen kasancewa cikin bayi masu biyayya ga mahaliccin su kuma masu kaurashewa abadan da ya haramta wanda wannan zai gadar mana da gida na ni'ima tare da kubuta daga gida na azaba waɗannan ayoyi tun daga faɗin Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nafa gamayyar waɗannan ayoyi har zuwa yawma idil la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla waɗannan gamayyar ayoyi suna dauke da muhimman darussa masu matukar muhimmanci na daya waɗannan ayoyi na nuni ga cikar ƙarfi da iko na Allah madaukakin sarki da cewa yana da cikakken ikon aikata duk abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma akan wanda ya ga dama wannan abu mai dadi ne ko mara dadi kuma wala yusalu amma yaf'al ba dama wani ya tambaye shi me yasa yayi kaza ba a tambayar shi akan haka waɗannan ayoyin sun nuna mana haka abinda zai sa ka iya fahimtar haka ka duba tambaya da Allah madaukakin sarki yace in an maka ga amsar da zaka bayar game da duwar sakarai sun kalli girma na duwar su cewa to yanzu waɗannan duwar su tun da an ce duniya za ta kare sai yanzu ya za a yi da su aka ce Allah zai miƙe su zai mayar da su yadda ka san garin fulawa yanzu idan ba mai ƙarfi ba to wane ne zai iya haka to zamu koyi darasin cewa to Allah madaukakin sarki ne karfi ne dan haka mu ɗayan adamu kenan mu ba komai bane an kwatanta mu da dutse to idan an ma dutse haka banu adam min ba da aula sai mutun ya ji tsoro sai mutun ya da'a sai mutun ya sallama sai mutun ya taka tsantsan sai dan ne zai zo ya nuna maka ai babu komai sai kawai zamanin ka ne lokacin ka ne ranar da ka bace fa sai dan ba zai iya maka komai ba lokacin da ya zira mutun ya kai shi ya baro ya sa ya kafirta can karshe cewa da jin shi zaka yi yana cewa inni akhafu Allah rabbul alamin darasi na farko kenan. Darasi na biyu, waɗannan gamayyar ayoyi suna nuna mana lallai dan adam ya amsa ma duk wani kira da ake mashi zuwa ga aikin da'a da kuma nisantar ayyukan sabo tun a cikin lalama a wannan rayuwar ta duniya. Kafin a zo lokacin da za a kwallara mashi kira a ranar lahira, ko dai mala'ika Isra'il mai busa kaho, ko kuma a kwallaro kira daga filin tashin alkiyama, duk inda mutum yake a fadin duniya ya ji kiran, kuma dole mutum ya ansa a wannan lokaci ba yadda mutum ya iya. Yawma idiyat tabi'una da'iya la'i wa jala, ranar da mutane za su amsa wa mai kira ba wanda zai isa ya fantarke ba, zai je ba sai bai shirya ba da sauran su. Kaga wancin kiran da za a yi mutum, dole mutum ya ansa shi karha. To yanzu gara tun a nan duniya mutum ya amsa kiran da Allah madaukakin sarki yake mashi tsawa'a, yana kiran mu zuwa ga ayyukan da'a, yana kiran mu zuwa ga ayyukan bauta, sallah, azumi, zakka, biyayya ga iyaye, kyautatawa mutane, magana mai kyau, wa qulu linnasi husna, yana kiran mu zuwa ga nagartattun sifofi, riƙon amana, gaskiya, cika alƙawari, kyakkyawan hali da sauransu. Yana hana mu zuwa ga ayyukan zunubi, ayyukan sabo, ƙarya, biyayya ga shedan, da cin mutuncin mutane, da taɓa dukiyarsu da sauransu. To idan mutum ya amsa waɗannan kiraye-kiraye, wanda ake so mutum ya yi ya je ya aikata, wanda ake so mutum ya bari ya ƙaurace mawa. To idan mutum ya yi haka, shikenan sai ya zama ya amsa wa Allah madaukakin sarki, ko ya amsa wa mai kiran Allah tsawa'a. Lokacin da aka zo ranar da za a yi wannan kira, to kira ne da dole ma mutum ya amsa. To amma mutum in ya amsa ya je, to yana cikin ƴan gaban goshi, saboda yana da tagomashi na biyayya da yawa Allah madaukakin sarki, kuma wannan biyayyar za ta amfane. Wasu malamai na cewa wane ne wannan adda'iya din, yawma idin yattabi'una da'iya la'i wa jala, ko suke cewa shine mala'ika mai busa kaho, mala'ika Isra'il, zai kwallara kira ya rika ayyatu hal ibamul baliya, ya kuru duddugaggun kasusuwa da aka zuba a kabari, to ne suka rube, suka rududduge, suka bi kasa, to ga kira. Ni kaga da kashinka a jikinka, idanka na motsi, komai naka kalau-kalau, an ce hayya ala sala, maza ka aji abin da kake yi, ka taho domin yin wannan sallah. An kira ka zuwa ga aikin hajji, kuma kana da hali, suka je kai. An kira ka zuwa ga biyayya ga iyaye, wa wasaina al insana bi walidayhi ihsana, je ka kyautata musu. An ce ka faɗa wa mutane magana mai kyau, qulu linnasi husna. An kira ka zuwa ga kyakkyawar ɗabi'a, Nabi sallallahu alaihi wasallama yana da ire-iren wannan da yawa. To shikenan sai ka amsa, kafin a zo ranar da kashin ma ya rududdige, kana ga kamar an kira ba zai iya amji ba, ko ba zai iya ganewa ba, ko ba zai iya amsawa ba, ko ba zai iya miƙewa ba, alhali kuma duka zai iya. Sai a kira, ya ku waɗannan rududdugaggun kasusuwa, wal juludul mutamazziqa, da fata wadda ta yamutse, wal luhumul mutafarriqa, da kuma nama wanda duk ya ɗaiɗaice a cikin kabari, halummu ila ardir rahman, ku taho domin bijiro da ku zuwa ga wajen Allah. Lokacin da aka tsayar da mutum a gaban Allah a wannan rana, ai malam bai fada wani zaɓi face ɗayan gidaje guda biyu, ko dai gida na ni'ima na rahama Allah ka sa muna ciki, ko kuma gida na azaba da taɓewa da wahala da wulakanci da ƙasƙanci, shine gida na azaba. Lokacin da mutum ya amsa wa mai kira a nan duniya, yana da ran shi da lafiyar. To lokacin da aka tashe shi ya amsa wancan kira, kiran sai zai mashi kira ɗan albarka, kira na alkhairi, kiranka ake zuwa ga ka samu abinci a lokacin da yunwa ta dame ka, ka sami tufafi bayan tsiraiki ya dame ka, ka sami mafaka bayan ka rasa wurin zama, ka sami mulki. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, duk su ne ake kiranka. Da haka waɗannan gamayar ayoyi sun nuna mana lallai mu amsa wa mai kira a lokacin da ya kira tsawa'a, kafin mu mutu a rufe mu, mala'ika mai busa ƙaho ya kwallara ma ƙasusuwan mu kira daga kabari karha, kuma za mu amsa karha kenan. Darasi na uku da waɗannan ayoyi, ko gamayyar waɗannan ayoyi suke nunawa, suna nuni da cewa ashe kowa zai iya zuwa Allah biyayya, kowa zai iya. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura, saboda ne kaga kiran da ake mana a nan, kira ne wanda da ka so zaka ka tashi, ba za a kira sallah ba ka zo zaka tashi ka ji wani dannauya danne ko wani abu ya rike ka, da kanka zaka ka tashi ka je kai alwala, ba wani zai hana ka, kaga kenan zaka iya yi. Sai sallah ce mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu, ko dai ya zama mai godiya shine imani, ko kuma ya zama mai butulcewa ya kafirce kenan. Dan haka wannan sauti da za a kwallara kira, kowa zai, duk wanda ya ji shi dole ya amsa. Kamar yadda kira na addini a nan kaso mai yawa ko kusan kowa shi ma yana jin shi, to dan haka sai mutum ya amsa tun a nan duniya, yayin da in an je lahira kuma, to wancan na amsawa ne karha. Da haka darasi na uku da zamu koya a gamayyar waɗannan ayoyi, kowane mutum zai iya yi wa Allah madaukakin sarki mahaliccin shi da'a a daidai lokacin da da'ar za ta amfane. Idan kuma ya ƙi mashi da'a, to lallai zai cutu daga barin yin wani kin yin wannan da'a a daidai lokacin da kuma rashin yin da'ar zai cutar da darasi na hudu kowane mutum ya daina neman taimakon kowa kawai ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu arrahman duk wanda zaka rike a nan aka je lahira bai da wata fawa man zallabi yashfa'u indahu illa bi idni kuda kada ka dogara da wani cewa in an je zai tsaya maka in an je kawai ma in ka ganci aljanna zaka shige ba tare da wani hisaba dukka aje shi ya zai kana jin sanyi a nan duniya bai iya baka kariya ba yunwa ta dame ka ya kasa kare ka aiki kake aka kore ka kasuwanci kake jarin ka ya kare wane kake duka ka rasa alheri kake nema ya ki samuwa sharri kake jin tsoro ya ka auka mashi sai kuma yazo yake maka kawai zo ka biyo ni to sai waɗannan ayoyi suke nuna mana a malam ka rike Allah kawai ka saki kowa darasi na biyar na karshe da waɗannan ayoyi suke nunawa karimcin Allah madaukakin sarki ga mutane yadda Allah zai girmama ƴaƴan Adamu yadda Allah zai girmama musulmi waɗanda suka yi imani saboda ne in ka kalli jeren giya da gamayyar waɗannan ayoyi zaka ji Allah madaukakin sarki yana cewa illa man adina lahu arrahman wa radiya lahu qawla inam man radiya Allah bihi lahu qawla timin da yayi Allah yayi da'a ya kyautata yayi biyayya ya kamanta sai Allah ya girmama shi a lahira shi ma sai a bashi ce kan wasu kaga wannan girmamawa ce ga Allah ba haƙƙinka bane ba wani abu ne za ce dole sai an baka karunci ne daga Allah subhanahu wataala shine ya ga dama ya baka wannan to sai ni kokari mu ga mun zama mu'minai mun zama salihai mun zama muttaqai mun zama masu kyautatawa mun zama masu da'a sai mu samu wannan karunci da Allah madaukakin sarki ya tanade shi wanda komai yawan mu kuma zai iya bamu waɗannan su ne a gurguje wasu darussa guda biyar da zamu iya fitarwa daga jerin giyar waɗannan ayoyi a cikin wannan sura mai albarka ta suratul Taha abinda yake ne dai Allah ba lada kun dake cikin Allah shafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum
masha Allah a cikin ayoyin namu akwai bayani akan gazawar waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba hakan yasa na nemi malami na wato Dr. Kabir Abubakar Asgar domin yi mana bayani akan hakan tare da yi mana nasiha akan mu koma ga Allah madaukakin sarki shi kadai akan komai da komai gare ka Dr.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو دنگني دا فدن الله مدوي كين سركي كين صوت طاها كين آية تا تريد ترى تونا سلام البركة دا الله يكي جوا يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا الله يكي يوم إذن أولنا رانا تالي كياما لا تنفع الشفاعة جي تو أوجن الله بازي amfani ba illa man adina lahu arrahman sai ga wanda Allah ubangiji ya bashi izini wa radiya lahu qawla kuma yarji masa yin magana wannan aya tana daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma da suka fito don bayani akan ceto da yadda zai kasance ranar alkiyama kamar fadin Allah a wasu wurare irin cikin baqara man dalladhi yashfa'u indahu illa bi ikwani ne wannan da zai ceto gaba ga Allah in ba da izinin Allah ba irin fadin Allah a cikin wannan jimi da Allah yake cewa kan min malikin fis samawati كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله يجي ملائكو دياوة لسكي سما أتكين سوانيني زي إيا يموانا أبو واند زي وداتو أتكي تنسي وداتركما بايان الله أمبا الله نيباد إذن يهردبا هكنا نككوما أتكين سواتو سبع الله يناتي ولا تنفق الشفاعة عنده إلا لمن أذن له تو أوران الله بيدا أنفاني سيقا واند الله يباش shi izini yayi da dai ayi mabambanta ire-iren waɗannan da suka zo a cikin alƙur'ani mai girma idan aka lura da waɗannan ayoyi abinda suke nunawa shine ceto din akwai shi zai faru ranar alƙiyama amma ba fa wai wanda ya ga dama ne zai abinda ya ga dama ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya zabo ware cikin annabawa cikin manzanni cikin salihan bayi da shahidai da sauransu Allah ya zabo ware ya ce na baka izinin kai magana ka nema wa wani ko su wani ko irin masu laifi kaza ka nema musu ceto a wajena wato su waɗanda za a ceta din sai Allah ya ga dama ya bada dama a ceto cece su kuma sai Allah ya bada izini a yi magana a madadin su haka nan waɗanda za su cetan su ma sai Allah ya ga dama ya zabe su su yi ceta kuma sai Allah ya ba su damar su yi magana a madadin su wani to wannan kaga shafa'a din kamar Ibn Taymiyyah yake faɗa ta gani kullu shafi'in wa kullu mashfu'in lahu wanda zai cetan da kuma wanda za a yi cetan a madadin su kowa ta game da shi wannan yana nuna mana cewa tun anan duniya to wajibi ne mutum ya ruko da abin da zai sa ya samu tsira shine ya ruko da tauhidi ingantacce ya ruko da imani a zuciyarsa za a yi kuma ruku da aiki nagari a ayyukansa. Wannan shi zai ba wa dama sana alkiyama ya shiga cikin wannan alfarma da Allah madaukakin sarki zai mu bayin sa. Allah ka sa mu tsira, saboda babu wani abu da zai maka amfani a lahira kamar imaninka, kamar wato ayyukanka nagari. Waɗannan abu ruko a duniya da ake rike su ake ganin kamar za su cece mutum ko tsirata da shi ana alkiyama, wasu abuwa kuma bayan Allah babu abin da za su iya maka. Allah yana cewa walakin ji'tu munafuradan kama khalaqnakum awwal marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a buhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Allah yace laqad taqatta bainakum wa dalla ankum ma kuntum taz'umun. Allah yace hakika kun dawo gare mu dai daiwa kamar yadda muka hadace ku tun farko, kuma ababan da muka ba ku a duniya kun bar su a can duniya bayan. Allah yace ba ma ganin waɗannan da kuka zaba kuka ce su ne masu cetan ku a wajen mu kamar yadda kuke riyawa su abokan tarayyar mallakar mu ne, mallakar ku ne a wajen mu. Allah yace laqad taqatta bainakum, wata riwaya laqad, wata kira laqad taqatta bainakum, wato abinda ke tsakanin ku ya tsatsage dangantaka ku, kuma laqad taqatta bainakum nisan da ke tsakanin ku ya tsitsin. Allah yace wallahi ankum ma kuntum tas'un, abinda kuke riyawa ya riga ya bace mu, ba ku da wani abu da za ku samu na tsira. Allah ya saki cewa wani waje amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun. Allah ya ce yanzu nan suna roƙon wasu abubuwa ko ma bayan Allah a matsayin masu ceto gare su, ka ce musu koda kuwa waɗannan da kuke riko da su kuna sanin cewa basu mallaki komai ba, kuma ba su da hankali, gumaka da matattu da wasu ababe da kuka sassaka da kanku ko wani tsan da kuka zaba da kanku. Dan haka jama'a mu ji tsoron Allah, mu dawo cikin haici, mu kuma kula tauhidi din nan, babu abin da ya kai muhimmancin shi da darajarsa, babu kuma abin da za ka yi ka tsira gobe kiyama fiye da tauhidi. Duk kuma abin da kai in babu tauhidi a cikin sa to babu shakka ba za ka tsira ba. Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara cewa lallai babu wanda zai tsira sai wanda ya bautata mishi shi kadai, kuma ya mutu da ainihin wato tauhidin sa. Wanda ya mutu yana shirka, ya mutu yana kada Allah da wani, ya mutu yana ainihin wato bautar wani abu koma bayan Allah, babu shakka wannan ya riga ya tabi. Kamar yadda Allah yake cewa a cikin Alkur'ani mai girma, Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Allah yace lalle Ubangiji madaukakin sarki Allah Ubangiji la yaghfiru an yushraka bih, baya gafarta ma wanda ya masa dan an yushraka da shi, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma yana iya gafarta kuma bai haka ga wanda ya so. Allah yace wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima, wanda duk yake yi wa Allah shirka wannan ya kirkire ƙarya babba ya danganta ga Allah. Wannan tana cikin suratu An-Nisa. Haka a wani waje Allah ya saki cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida, ta cikin suratu An-Nisa idai har ila yau. Kaba kadan Allah ya ƙara fadin wannan. Allah yake cewa inna Allaha lalle sanashi Allah la yaghfiru an yushraka bihi, baya fa gafarta ma shirka, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta wa wanda yake kuma baya haka ga wanda ya so. Wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina, wanda yake shirka to wannan ya bata bata mabayyaniya. Jama'a kun ji ko irin waɗannan ayyukan da a cikin Alkur'ani mai girma. Shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ubangiji ya gafarta masa da yabo yana magana akan wannan qabiya a wurare guda biyu mabambanta a littafansa, wuri na farko a cikin littafin Amsalul Qur'an, wuri na biyu kuma a cikin littafin wato I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin. Yake magana akan misali da Alkur'ani ya buga, sai yake cewa Qur'ani ya buga misali akan raunin masu neman wani abin tarayya kuma bayan Allah, da Allah ya buga misali masalan ladina takhadu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita zuwa ƙarshen aya, misalin wanda suke rikin wani abu kuma bayan Allah a matsayin majibantan su. Kamar misalin gizagiza ne da yayi gida, wanda babu gidan da ya kai gidar, ya kai raunin gida irin gidan gizagizu. Abinda ake nema gida yayi gidan gizagiza baya yin shi, baya kare mutum daga rana ko sanyi ko ruwa ko iska, bai rufa mai asiri, bai boye ɓoye shi daga ganin mutane babu abin da gidan yake masa shi sai Allah ya kira shi da suna auhanul buyut gida mafi rauni Ibnu Qayyim sake kawo aya daga suratu Maryam fadin Allah madaukin sarki wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza sun ruko da wani abu na abun bauta kuma bayan Allah wai dan abin ya zame musu izzan wato a mataimaki Allah ya ce kalla sam aha sayakfuruna bi ibadatihi da sannan za su butulce ma ibadar da suka yi musu wa yakununa alaihim didda ne kun su zama mataimakan su za su zama kishiyoyin su Allah ya sake cewa kamar da Ibnu Qayyim ya kawo a cikin suratu Yasin fadin Allah wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsaru sun yi ruko da wani abun bauta kuma bayan Allah da tunanin hakan zai taimaka musu Allah ya ce la yastati'una nasrahum wala hum lahum wa hum lahum jundun muhdar ba za su iya taimakon su ba kuma su a gare su wasu sojoji ne ababan halartarwa sannan a wani waje kamar da muke sake kawo a cikin suratu Hud kenan bayan da Allah ya gama bayani akan halakar da mushrikai da yayi sai Allah ya ce wa ma zalamnahu ba mu cutar da su ba mu musu mukunta ba walakin zalamu anfusahum su ne suka cuci kansu Allah ya ce fa ma agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi allolin da suke kira koma bayan Allah ba su amfane su ba min shay'in da wani abu lamma jaa amru rabbi yayinda al'amarin ubangijin ka yazo Allah ya ce wa ma zaduhum ghayra tatbib ba abinda suka kara musu in ban da tsiya da abin Allah wadare wannan ayoyi sai Ibnu Qayyim ya hada su sai yake cewa waɗannan wurare guda hudu a cikin alqur'ani suna nuna cewa wanda duk yayi riko da wani abu kuma bayan Allah to wanda yake tsammanin zai samu mishi da taimako ko tsira ko ya kara mishi karfi ko yawa ko ya taimake shi Ibnu Qayyim yake cewa lam yahsul lahu bihi illa bidda maqsud illa diddu maqsudi babu abinda zaka samu daga waɗannan ababen shirka sai akasin abinda kaje neman ka je neman nasara to zaka samu rashin nasara ne in ka je neman abin taimako ba zaka samu taimako kuma ka je neman abokin kara karfi zaka samu abokin gaba ne duk abinda kaje neman ba zaka samu yace wa fil qur'ani atharu min zalika Ibnu Qayyim yake cewa cikin alqur'ani akwai ayoyi da dama da suka zo game da wannan yace gaba da cewa yace wa hadha kaga wannan da kake gani ahsanu min ahsanil amsali wa adallaha ala butlan ash-shirki wa khasarati sahibihi ala maqsudi yace wannan ayoyi suna daga cikin irin abu mafi kyau wajen buga misali da kwatanta yadda wato mai yin shirka yake yin aikin baban giwa yake bata aikin shi da bayani akan asararsa da bayani akan cewa duk abin da zai samu kishiyar maqsudin sa ne ba zai taba samun abin da yake nema ya cimmawa ba zai samu tsira ba zai samu nagarta ba zai samu kariya ba zai samu zaman lafiya ba zai samu abokin taimako ba sannan kuwa uba kuma babu tsira a lahira dan uwa masu albarka anan da muke duniya muke rayuwa yanzu ne lokacin mutuba ba Allah mu guje ma biyayya ga wasu ababe waɗanda suke koma bayan Allah mu guje ma biyayya ga ababen da suke ababen shirka tun daga kan bokaye da kaburbura da shehunnai da duk wani abu wanda zaka bi wani wanda ba Allah ba kuma kana jin tsoron sa irin tsoron da ake ji na Allah kuma kana neman taimako ko agaji a gunsa irin neman taimakon da ake a gurin Allah ka tuba ya kai dan uwa musulmi ka daina wannan abin da kake yi to abu ne wanda zai kai ka ya baro babu hadari mafi matsala ga dan adam shine ya mutu ba tare da yana da imani da Allah madaukakin sarki shine ubangijin sa kuma yana bauta Allah shi kadai ba duk wanda ya saki ya bar wannan duniya alhalin yana da wani burbushin shirka a tare da shi babu shakka wannan yayi mummunar asara ya kuma bata wa kansa makomarsa kuma rayuwar da yayi a duniya to ba za ta amfana mishi koi ba a ranar kiyama dukkanin ayyukan da yayi ba ma za a karba ba Allah yana cewa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu zo ga kan ababen da suka aikata na ayyuka mai watsa-watsa da su mai da su wato ababen shekewa waɗanda babu amfani game da su dan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah mu gyara tauhidin mu alifin tashi ko mu san cewa babu wani da zai cece mu a gaban Allah sai wanda Allah ya bashi izini wanda kuma Allah zai bawa izini shine annabawa da manzanni da salihan bayi da shahidai da sauran ababen da nassoshi suka ambata cewa za su yi ci sannan kuma wannan ceto a wurin Allah ake neman sa mu nemi Allah ya sanya mu a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ceton ainihin sauran annabawan Allah da sauran salihan bayi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gane mu tuba mu dawo cikin hayyacin mu mu zama kuma masu kokarin gyara imanin mu da alakan mu da Allah Allah ubangiji ya sa mu dace wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa laqad mananta alayya rabbi bi an'am ما لي بشكر أقلهن يداني فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي عيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني
agar shin shirin namu a wannan makon muna tare da Dr. Abubakar Balakibiya wanda zai mana bayani akan ceto da sharuɗan sa da waɗanda suka cancanta a ceta da waɗanda ba su cancanta a cece su ba
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd baya haka ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratu taha aya ta 109 na cewa yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu arrahmanu wa radiya lahu qawla wannan rana ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi izini kuma sannan ubangiji ta'ala ya yarda da cewa yayi magana wannan aya kamar yadda muka ji ubangiji subhanahu wa ta'ala na magana akan abin da ya shafi ceto shi ceto wani matsayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wasu daga cikin bayinsa domin su ceci wasu daga cikin bayi wanda suka cancanci shiga wuta ko dai kar su shiga wutar gaba daya ko kuma a sauƙaƙa musu azaba hikimar haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka wato matsayi na waɗanda aka ba su damar su yi ceto domin ranar tashi alkiyama duk wanda aka ba shi dama ya yi ceto to Allah ta'ala ya ɗaga matsayinsa Allah ya ɗaga darajarsa a kan goyin bayi daga cikin hikimomi na ceto to shine Allah subhanahu wataala na yin afuwa ga waɗanda ceton ya faɗa kansu ma'ana ga wanda aka cece su wannan ceto kala biyu ne akwai ceto wanda yake tabbatacce ne a cikin nassin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai kuma ceto wanda yake ubangiji subhanahu wataala ya kore shi babu shi sannan kuma nassoshi na hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ma sun kore cewa ba zai tabbata ba na farko wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi shine dukkanin wanda yazo a cikin littafin Allah ko kuma yazo a cikin hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda suke nuni akan cewa ubangiji ta'ala ya ba wasu dama su yi ceto daga ciki wannan ceto akwai wanda aka ba manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wanda aka ba ma wasu daga cikin mu'minai akwai ceton da mala'iku za su yi akwai ceton da shi kansa ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wannan ya tabbata a cikin hadisai ingantattu da kuma ayoyin littafin Allah subhanahu wata'ala kuma ka fara daukan ceto na farko wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai yi manzo sallallahu alaihi wasallama a firin tashin kiyama zai yi ceto kashi daban-daban na farko akwai ash-shafa'atu al-uzma aw al-kubra shine ceto mafi girma manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayi za su zo gurin sa bayan sun je gurin annabawa daban-daban sun je wajen annabi adam alaihi salatu wassalam sun nemi ya je ya cece su a wajen Allah annabi adam ya ce ba zai iya ba su tafi wajen annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba annabi nuhu ba zai iya ba annabi isa ba zai iya annabi musa ba zai iya ba har sai su je wajen manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ana laha wannan ceton daman ceto na ne nawa ne wannan wannan shine al-maqam al-mahmud wato wani matsayi wanda za a yabi manzo sallallahu alaihi wasallam akan sa yanda wannan ceton yake shine bayi idan aka tashi kiyama in suka je filin al-kiyama kowa babu wanda ya san ma wannan yanayin hali yake ciki dan wuta bai san wuta zashi ba dan aljanna bai san ina zashi ba kowa yana jiran tsammani a zo a masa hisabi ya san ma halin da yake ciki to wannan halin da ake ciki babu wanda zai fitar da mutane daga wannan halin sai ceton manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yanda ubangiji subhanahu wataala zai bashi dama ya nemi ceton bayi sai kuma a bashi wannan cetan sai ubangiji subhanahu wataala yayi hisabi ga bayinsa dan wuta ya tafi wuta sannan shi kuma dan aljanna ya tafi aljanna to wannan shine ceto na farko wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai yi ceto na biyu da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai yi wato shine ceto na yan aljanna su shiga aljanna ko wanda ya shiga ita cancanta shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba har sai bayan ceton manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan yasa manzo sallallahu da kansa yake cewa ana awwalu shafi'in fi janna ni ne farkon mutumin da za a bawa ceto a gidan aljanna sannan an samu wani hadisin da na manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce da ubangijinsa subhanahu wata'ala ya ce ya ubangiji ka bani ceto ga yan aljanna su shiga gidan aljanna sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ba matsala na baka ce tun ɗan aljanna su shiga gidan aljanna a wannan lokacin ne duk wanda ya cancanta shiga gidan aljanna zai shiga bayan ceton manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya hada mu da wannan ceto na uku na manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine ceto ga mutumin da ko kuma ga mutanen da kyawawan ayyukan su da munanan ayyukan su sun yi daidai 50-50 ma'ana kashi 50 sabo kashi 50 kuma lada waɗannan da ayyukan su kai daidai na kyau da mara kyau za su shiga gidan aljanna bayan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya cece su an ba shi dama ya cece su ceto na hudu shine ceton da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai yi ga wato babbansa shine Abu Talib ta yanda Allah subhanahu wataala zai ba shi dama ya cece shi daga can cikin gidan wuta ya dawo gefe-gefen wuta an samu hadisi daga al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa lalle Abu Talib zai dawo gefen wuta maimakon ya kasance can cikin gidan wuta Allah subhanahu wataala zai ba shi dama ya ceci Abu Talib ya dawo wajen wuta in ba dan ceto na ba inji manzo sallallahu alaihi wasallam to da Abu Talib ya kasance can fiddarkil asfal minan a can wato mataki mafi kasa can karkashin wuta da ana Abu Talib zai rayu amma wannan ceton da za a bayar wa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ceci ammun sa shine babban sa kenan sai da ya fito daga can cikin gidan wuta ya dawo bahba shine gefe-gefe wajen wuta ya zama babu abin da zai taba wuta sai iyaka wato tafin kafar sa kawai kaman kace za a yi masa takalmi da wuta ne Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu wannan sana daga cikin ceto wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai yi kuma sana daga cikin ceto wanda yake tabbatacce ceto bayan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu'mini za su yi ceto kamar yadda tabbata a cikin hadisin muslim dan aljanna bayan sun shiga aljanna mu'minai kenan za su rika tattaunawa a junan su wannan yace bamu ga wannan ba sai su ce da ubangiji subhanahu wataala ya ubangiji wane da shi muke sallah wane da shi muke azumi wane da shi muke qiyamul layli wane da shi muke kaza amma yana cikin gidan wuta sai Allah subhanahu wataala ba su dama ya ce ku shiga gidan wuta ku je ku dukkanin mutumin da kuka samu yana da imani wato koda imanin nasa bai wuce fadin dirhami daya ko dinari daya ba ku fito da shi daga cikin gidan wuta a dawo da shi gidan aljanna kaga wannan ceto ne wanda mu'minai za su yi wa ƴan uwansu mu'minai wanda suka yi laifi suka shiga gidan wuta mala'iku ma za su yi ceto lallai ya tabbata hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa mala'iku za su yi ceto ya tabbata shi ma hadisin Imam Muslim Allah wato ya gafarta masa yake a cikin hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wataala idan an tashi kiyama ƴan wuta su shiga wuta ƴan aljanna sun shiga gidan aljanna sai Allah ta'ala ya ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto qur'ani yayi ceto wane yayi ceto Allah subhanahu wataala ya rika lissafawa sai ce daga nan kuma ba wanda ya rage bai ceto ba sai ni sai Allah subhanahu wataala ya ba mala'iku dama su je gidan aljanna su je gidan wuta dukkanin mu'mini da suka samu da imani ko da bai wuce ƙwayar zarra ba a fito da shi daga cikin gidan wuta ya dawo gidan aljanna wannan shine babban riba mafi girman riba wanda mutumin da ya mutu da imani zai samu duk irin laifukan sa da duk abin da ya tara na laifi mutukar ya mutu da imani babu shirka ya mutu da tauhidi babu shirka to Allah subhanahu wataala komai daren dadewa zai fito da shi daga cikin gidan wuta zuwa gidan aljanna dan haka wannan ma sai daga cikin wanda za su yi ceto daga cikin wanda za su yi ceto akwai wato shahidai wanda suka yi mutuwar shahada su ma ubangiji ta'ala zai ba su wato ceton wasu daga cikin bayin Allah daga cikin wanda za su yi ceto akwai kananan yara wanda suka mutu ba su balaga ba za su ga sun tafi gidan aljanna kuma wasu daga cikin iyayen sun tafi gidan wuta sai sai ya ubangiji ba mu shiga gidan aljanna har sai ka ba mu ceton iyayen mu sai Allah ta'ala ba su ceton iyayen su daga cikin gidan wuta sai su dawo gidan aljanna sai dai wani babban wato abin da yake ya kamata mu lura da shi shine dukkanin waɗannan mutanen da za su yi ceto da kuma waɗanda za a ceta to sai sun taka sharda guda biyu na farko sharadi na farko shine ya zama Allah subhanahu wataala ya yarda da mutumin da zai yi ceton ya kasance duk wanda za a ba shi dama ya ceto Allah subhanahu wataala ya yarda da shi wanda Allah subhanahu wataala bai yarda da ya ceto ba to ba zai ceto ba Allah ta'ala na cewa wala yashfa'una illa liman yartada su masu ceto ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da su dan haka shi wanda zai ceton an yarda da shi wanda za a ceta shi ma an yarda a cece shi sannan duk da haka sai Allah subhanahu wataala ba da izini shine sharadi na biyu ya kasance Allah subhanahu wataala ya ba wannan mutumin da aka yarda yi ceton an ba shi izinin to je kai ceton Allah subhanahu wataala a cikin littafin sa na cewa zallazi yashfa'u indahu wai wane ne isa yi ceto a wajen Allah illa bi iznihi sai bayan izinin ubangiji to kai kenan dukkanin mutumin da Allah subhanahu wataala bai ba da izinin ya ceto ba to wannan ba zai ceto ba wannan shine sunan sharda guda biyu to ceto na biyu wanda Qur'ani ya kore shi ma'ana shafa'a al-manfiya ceton da Qur'ani ya kore ita ce dukkanin wato wani ceto wanda Allah subhanahu wata'ala bai bada dama akai ba a cikin littafin sa ko kuma hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam da su yi magana akan cewa wannan mutum zai samu ceto ba saboda dalili guda biyu na farko ko dai ya kasance ba a yarda da wanda zai ce tambadan da zai ceto ba ko kuma ya zama shi wanda za a ce ta ban mumini bane babu imani da tare da shi to duk sanda aka samu daya daga cikin wadannan to lalle dukkanin wannan ceto ba zai amfani ba Allah subhanahu wata'ala cikin littafin ya cewa wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a dukkanin wanda suke koma bayan Allah subhanahu wata'ala ba su iya mallakar komai na ceto illa man shahida bil haqq sai mutanen da suke sun tabbatar da kalmar shahada wa hum ya'lamun sannan kuma sun san abin da kama shahada take ne kaga nan gurin an kore wani ceto wanda Allah subhanahu wata'ala bai yarda ba sannan ubangiji subhanahu wata'ala baya bada dama a ce su kafiri Allah ta'ala ke cewa famatan fahum shafa'atu shafi'in su wadannan arnan da ba sa yin sallah ceton mai ceto ba zai musu amfani ba fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala datar da mu Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai ceta assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah ya saka da alkhairi dakta Allah ya kara lafiya da nisan kwana
ولا أكثرن عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور عناني ولا أمنعن النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكيفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزماني فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحساني نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا
الحمد لله duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa inda za ku ji mu da sabon shirin namu a cikin wasu daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma muna addu'a a kodayaushe ga manyan malumanmu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin cigaban addinin musulunci a madadin gidauniyar Darul Qur'an da ke unguwar Tidin Yola wanda ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke musu addu'ar Allah ya saka musu da gidan aljannar Firdausi tare da shugabanninmu na wannan gidan namu mai albarka a gargashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaza ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam
كبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعان مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرحها وشم تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الإله على النبي محمد ما لاح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.